Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 15 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Yanzu haka Rasha tana da iko da kusan kashi 80 cikin 100 na birnin Sadedonet mai masana'antu na gabashin Ukraine, kuma tare da dukkan gadoji uku na fita daga birnin. Burtaniya ta soke tashin jirginta na farko dauke da 'yan gudun hijira zuwa kasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bil'adam ta Turai. Haka kuma za a ji cewa ma'aikatar tsaron Nahuwar Nijar ta ba da sanarwar rasa wasu jami'an tsaron kasar, sannan kuma wasu sun samu rauni a yayin wani dauki ba daɗi da aka yi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa wani basaraki a jihar Sokoto da ke Najeriya ya tsallake rijiya da baya bayan da ya kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane har sau biyu a rana ɗaya.
Shi da dogaran shi da direban shi da yaren shi guda biyu karana 'yan masu shekara 7 shekara 10 sai su bandikin suka tahi da su. Bayan sun taɓa tahiya da su, ina jin shi sai kasa tahiya shi sarki, sai suka ce to da shi da direba ne da ɗanɗan shi guda su dawo.
Wasu al'ummar arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan dabarwa tsakanin Ahmad Lawan da Bashir Macina Sharif kan tikitin takarar sanatan Yoba ta arewa a jam'iyyar APC.
Ya rike ne don handama, yana hangen can kuma ga nan ya rike. To amma kaga idan Bashir din ya tsaya tsayin daka akan cewon shi ne ya tafi akan wannan sanata din ya yi mun daidai, ina mai goyon bayan shi 100%, shi ma ya je ma al'umman shi aiki.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yankauya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Yanzu haka Rasha tana da iko da kusan kashi 80 cikin 100 na birnin Sadedonet mai masana'antu na gabashin Ukraine, kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin, a cewar gwamnan yankin Luhansk Sahi Haide a jiya Talata. Yayin da Rasha ta lalata gadojin, Haide ya yadda cewa gagarumin aikin kwashe fararen hula daga Sadedonet yanzu ba abu bane mai yiwuwa saboda hare-haren da Rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa. Ya ce an tura dakarun Ukraine zuwa wajen birnin saboda irin manyan makaman da Rasha ke amfani da su. Sai dai Haide ya shaida kamfanin dillancin labaran AP cewa sojojin Rasha ba su tare hanyar shiga birnin ba, lamarin da ya bayyana Ukraine da damar kwashe waɗanda suka jikkata da kuma tuntuɓar sojojin Ukraine da mazauna yankin. Kimanin mutane 12,000 ne daga ainihin mazauna birnin 100,000 suka rage, yayin da fararen hula 500 ne suke fakewa a masana'antar sinadarai ta Azot da Rasha ke kaiwa hari. Burtaniya ta soke tashin jirginta na farko dauke da 'yan gudun hijira zuwa kasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bil'adam ta Turai, wadda ta yanke hukuncin cewa akwai hatsarin samun lahanin da ba za a iya gyarawa ba ga masu neman mafakar da abin ya shafa. Da yammacin jiya Talata ne dai aka tsara jirgin zai tashi, sai dai lauyoyin da ke tsaya masu neman mafakar sun shigar da ƙararraki ga dukkan masu neman mafakan da ke cikin jerin sunayen gwamnati don neman hana korarsu ɗaya bayan ɗaya. Sakatare harkokin wajen ƙasar Liz Truss ta faɗi a safiyar jiya Talata cewa jirgin zai tashi da yawan mutanen da ke cikinsa, amma bayan an ɗaukar ƙara babu wanda ya rage. Matakin soke tashin jirgin jiya Talata ya zo ne bayan kwanaki uku ana ƙalubalantar matakin a kotuna, yayin da masu rajin kare haƙƙin baƙin haure da ƙungiyoyin ƙwadago ke ƙoƙarin dakatar da korar. Shugabannin cocin Ingila sun bi sahun 'yan adawa, inda suka yi kira da manufar gwamnati da ba ta kirki ba ce. Tun da farko dai, Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya taka rawar gani wajen kare shirin, inda ya ce za su ci gaba da gudanar da shirin, yana mai cewa matakin halattacciyar hanya ce ta kare rayuka da kuma daƙile gungun masu aikata laifuka da ke safarar baƙin haure ta teku cikin ƙananan kwale-kwale. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar rasa wasu jami'an tsaron ƙasar, sannan wasu kuma suka samu rauni a yayin ɗauki ba daɗin da ya haɗa su da 'yan ta'adda a ƙauyen Waru na jihar Talaveri a jiya Talata. to sai dai dakarun jir sun hallaka gwamman ƴan ta'adda tare da jikka da dama. Wakilin Musulun Muna Barma na dauke da ƙarin bayani.
Sanarwar da aka aike wa manema labarai mai dauke da sa hannun ministan tsaron Nijar Alkasim Indatu, ma'aikatar tsaron kasar ta ce wasu ƴan bindiga da ke kan gwamman babura da motoci sun yi arangama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen Warau a wajejen karfe 5:30 na Asabar Talata, lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin. An shafe lokaci mai tsawo ana barin wuta a tsakanin jandarmomi da waɗannan mahara kafin daga bisani isowar ɗaukin sojan ƙasa da na saman Nijar har ma da na ƙasashe aminai ya ba da damar fatattakarsu. Sanarwar ta ce jandarmomi 8 ne suka rasu, sannan wasu 33 sun ji rauni, 6 daga cikinsu abin ya yi tsanani, waɗanda aka kwantar a asibitocin birnin Yamai. Sannan an lalata motocin Toyota 5 da babbar motar dakon kaya guda. Yayin da 'yan ta'adda sama da 50 suka sheƙa lahira, sai wasu masu tarin yawa da aka jikkata.
To madalla, an jima kaɗan, Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. A Najeriya matsalar rashin tsaro na cigaba da addabar jama'a, ko an ga sauƙi sai ta sake waiwayowa, kuma ba wanda ke da tabbacin tsira daga matsalar. Wannan karan uban ƙasar ba farawa Alhaji Muhammad Dalhatu ya tsallake rijiya da baya da domin sau biyu 'yan bindiga suna garkuwa da shi a rana guda. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
'Yan Najeriya har yanzu suna cikin fargaba saboda rashin tabbas da matsalolin rashin tsaro ke haifarwa ga jama'a a sassa daban-daban na ƙasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, ko a jiya Talata, uban ƙasar Bafarawa Alhaji Muhammadu Dalhatu Bafarawa sau biyu yana yin fitar kutsu daga hannun masu garkuwa da mutane daga hanyar isa zuwa Sokoto. Alhaji Nasiru Bafarawa ƙane ne ga uban ƙasar, kuma ya yi bayanin yadda lamarin ya faru.
Ina nan gida sai aka ce manga shi sarkin rancen ya zo daga isa kan hanyar shigowa, suka tare shi ga hanya da shi da dogaren shi da direban shi da yaran shi guda biyu ƙanana, ƴan wasu masu shekara 7 shekara 10. Sai su bandikin suka tahi da su, bayan sun taba tahiya da su ina jin shi sai kasa tahiya shi sarki, sai suka ce to da shi da direba ne da ɗanɗan shi guda su dawo su koma su tahi su, amma da waɗanda yara ɗayan shi guda biyu ƙanana za su ce da su. Shi kuma sai yau na Sokoto mun zo, dama ya zo asibiti ne ga likita, to sai ga kuma maimakon tun daga wayannan yara ƙanana an tahi da su bare ya koma gida ya ji ya zai abincika. Kan hanya ta yi ta komawa sai sake hanya sai bi ta samun birni, da ya bi ta samun birni shi ne sai kuma aka sake tare shi wannan hanyar, aka tahi da shi da direban da dogarin shi da kuma har wani ɗan siyasa ina jin wani ɗan takarar siyasa, amma dai I'm not sure of kowane ne, shi ma an tahi da shi gaba ɗaya aka tahi da su. Shi yanzu sun sake shi, mun samu labarin sun sake shi ko saboda yanayin lahiyar shi ne.
Kafin wannan harin ma, a satin da ya gabata mahara sun tare hanyar ta isa zuwa Sokoto a dajin Gundumi, inda harin ya rutsa da iyalan Basaraken.
Akwai mata sai take kenan asibiti, sai abuka abukin zamanta ta zo ta ganta na asibiti, bayan ta ganta za ta koma suka tare su nan hanyar Gundumi din. An kai sun ka halbe su ita wannan halbin da suka yi shi a sanadin mutuwar ta.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun, sai dai kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ya ce da yake harin bai jima da faruwa ba, zai bincika zai kira daga baya, sai dai kawo zuwa hada wannan rahoton bai kira ba, wataƙila saboda wuyar samun hanyar sadarwa a yankin na isa. Yankin na gabacin Sokoto dai ya jima cikin wannan matsalar, kuma har yanzu matsalar ta ki karewa duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka. Honorable Abdullahi Muhammad Tsamaye, tsohon shugaban ƙaramin hukumar mulkin Sabon Birni, ya ce lamarin rashin tsaro dai su kam sun rasa yadda za su yi, domin mutane na ci gaba da shan ukuba daga 'yan bindiga.
Mun Sabon Birni da isa san mace mai ga kowa shan waya na gaba da shanin tsaro. Shi idan talaka ko kuma idan mutum ba gone bai iya zuwa gona ta yayi noma, yaya zai mai da hankali ga ya tsaya zaɓe wani? Kaga dole akwai buƙatar a samu cikakken tsaro.
Wannan yankin na gabacin Sokoto ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan yankuna da suka yi bankwana da tsaro a Najeriya, kuma har yanzu ba tabbacin lokacin da tsaron zai dawo. Duk da yake mahukunta suna cewa suna ƙoƙarin dawowa da zaman lafiya a ƙasar, sai dai ba wanda ya san lokacin da za a samu zaman lafiyar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Akalla mutane bakwai ne suka mutu a rikicin baya-bayan nan da ke da nasaba da ta'addanci a arewacin Mozambique a cewar majiyoyin cikin gida jiya Talata, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane 10,000 ne suka tsere daga gidajensu. An kai har-har a lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas, inda mayakan 'yan ta'adda suka kaddamar da har-haren da ya wuce gona da iri a shekarar 2017, lamarin da ya haifar da wata tawagar soja a yankin a shekarar ta gabata, wanda ya maido da yanayin tsaro. An fille kawunan mutane hudu a wani ƙauye mai nisa na Northfield, kamar yadda mazauna yankin da suka firgita suka gudu suka kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP. Mutanen Northfield sun ɗauki hotuna, don haka mun san hakan ya faru. Antonio Kalimuka ya shaidawa kamfanin AFP ta wayar tarho. A ranar Larabar ta gabata ne, wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sai kashe ma'aikata biyu a wata mahakan ma'adanai mallakar kasar Australia mai suna Triton Minerals, inji kamfanin. Daga ƙarshe, 'yan majalisar dokokin Amurka za su iya kawo wani kunshin ɓangarori biyu na tsaurara dokokin mallakar bindiga a zauren Majalisar Dattawan Amurka a farkon wannan makon. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka, Chuck Schumer, ya faɗa manema labarai a jiya Talata. Schumer ya ce yarjejeniyar wani abu ne da mutane da yawa suka yi imanin ba za ta yiwu ba 'yan makonnin da suka gabata, amma 'yan Democrat da ɗimbin 'yan Republican sun ce dole ne mu gwada. 'Yan jam'iyyar Democrat 10 da 'yan Republican 10 sun amince a ƙarshen mako kan tsarin yarjejeniyar da, idan aka cimma matsaya, za ta ba da tallafin kula da harkokin tsaro da lafiyar ƙwaƙwalwa a makarantu, tare da ƙarfafa gwiwar jihohi wajen faɗa dokokin mallakar bindiga. Schumer ya lura da cewa ƙunshin zai wakilci mafi muhimmancin ƙoƙarin majalisa game da dokar mallakar bindiga tun bayan dokar Brady da aka yi, wadda ta sanya lokaci na jira har na kwanaki 5 a kan sayen bindiga shekaru 28 da suka gabata.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu da batun siyasa bayan kammala zaben fidda gwani a Najeriya, kama daga 'yan majalisar dokoki har ya zuwa shugaban ƙasa. Yanzu a iya cewa kallo ya koma sama na manyan jam'iyyu da za su fidda wanda za su yi musu takarar mataimakin shugabancin ƙasa, wanda ake ganin cewa hakan na iya zama babban ƙalubale a gare su. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya yi mana nazarin wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Yanzu dai a iya cewa babban jam'iyyar adawa ta PDP, wannan tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Abubakar Abubakar, nan na ta nazarin wanda zai masa takarar mataimakin shugabancin kasa na neman kuriya a wajen wasu bangarorin Najeriya, yayin da Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC da ya kasance dan takarinta na shugaban kasa shi ma na fuskantar makamancin matsalan. Dan dukkaninsu sun fito ne daga shiyoyi daban-daban, amma mutane ne masu karfi ta fannin siyasa, wanda dukkaninsu ake ganin cewa wannan shine irin siyasar da za a yi ta na farko, da sai sun dauko mutum karfi a sassance kafin su samu kuriyar wannan shiya. Yanzu dai waɗannan 'yan takara na zayyacin sauran jam'iyyun adawa da su mara masu baya, don ganin cewa sun samu nasara a zaben 2023, ko da shike dukkanin jam'iyyun biyu na fuskantar koke-koke a wajen magoya bayansu wajen zaben fidda gwani, da wasu suka nuna kin amincewarsu game da haka, yayin da wasu daga cikinsu suka fice suka bar jam'iyyun. An dai samu karfa-karfa a wajen wasu gwamnoni da dama na kokarin dasa wanda suke goyon bayansu, sai dai a kasari sukan samu jiya a wajen al'ummansu har ma sukan bige da masu shewa. Da alamun sauran jam'iyyun adawa ba kasafi ake jin ɗuriyarsu ba, don saboda masu gidan rana wanda ko yakin neman zaben ba su samu zaga wasu jihohin jam'iyyun ba. Haka zalika jaridan Daily Nigeria Reta an batu wata turga-turga da ke aukuwa a tsakanin 'yan jam'iyyar APC, wato a tsakanin mutum na uku a tarayyar Najeriya, alhakuma shugaban majalisar dattawa na tarayyar Najeriya Senator Ahmed Lawan, da kuma wanda ya ci zaben fidda gwani na jam'iyyar APC Alhaji Bashir Macinama, na gimmika masa tikitin sake tsayawa sanatan da Alhaji Macinaman ya yi bisa bayanin
bayanai da ke fitowa na nuni da cewa Sanata Ahmed Lawan ya sayi tikitin ne na tsayawa takarar shugabancin kasa da kuma dan majalisar dattawa wanda ya mika ma Alhaji Bashir Majinama tikitin tsayawa majalisar dattawa kamar da yadda wasu yan siyasa ke yi. Amma daga bisani Alhaji Majinama ya ce ba da shi ba gada kotu dan kuwa shi ya lashe zaben fidda kuni na jami'ar APC. Na Digital TV Sanata Ahmed Lawan ta waye tarho amma da alamu wayar sa kashe. Na kuma tuntubi Alhaji Majinama sai dai bai amsa kiraye-kirayen da na dinga yi masa ba. Na kuma aiki masa kun karta kwana amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wata amsa daga gare shi. Haka zalika shi ma shugaban majalisar dattawan sai dai wani bayani na nuna da cewa waɗannan mutane guda biyu da gwamnatin jihar Yobe da kuma wasu jigajigan jam'iyyar APC suna ta gudanar da tarurruka daban-daban dangane cewa an shawo kan wannan lamari da ke nemowa zaman tamkar karfin kafa da alamu dai ana iya samun irin waɗannan takaddama a tsakankanin masu riƙe da mugami da kuma magoya bayansu. Na dijita bakin wasu al'umma shi da arewa maso gabacin Najeriya game da wannan sabon dabura tsakanin shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan da kuma Alhaji Bashir Majinama ga dai abin da suke cewa.
A sunana Ibrahim Gwamnam Shaliza. Ba yadda za a yi ka zauna a wurin shekara 20 yanzu duk bata ishe ka ba ka tashi kuma kana hangato da an yi samu shugaban kasar sai ayya shine kuma zai kawo wani wanda zai sa a zaman Bashir Majina kuma zai ci amanan su idan har ya mayar ma Ahmed Lawan.
Sunana Tijani Usman Bello a nan garin Maiduguri.
Ya rike ne don handama yana hangen can kuma ga nan ya rike to amma kaga idan Bashir din ya tsaya tsayin daka akan cewon shine ya tafi akan wannan sanata din ni yayi min daidai ina mai goyen bayan shi 100% shi ma ya je ma al'umman shi aiki.
Ni sunana Muhammad Ibrahim. Wannan jama'a ne suka yi wannan zabin daga kasa har zuwa inda aka samu yanzu. Idan wayansu kuma wanda ana ce musu ko jigon jam'iyya ne ko na party ko na wani abu sun zo ne suka ce mu cire wannan musawa nan daga nan fa gwamnatin da aka kafa zai fara rasa karbuwa na jama'a.
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Rikicin mulkin karɓa-karɓa ya ɓarke a jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Taraba. A jihar Kebbi kuma an raba gari tsakanin gwamnan jihar Atiku Bagudu da tsohon gwamna kuma babban jigon siyasa Adamu Aliru. Jama'a assalamu alaikum. Bayan kammala zaɓen fitar da gwani na 'yan takarar gwamna a Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar ta tsere shugaban jam'iyyar na jihar Kefas Agbu a matsayin dan takararta na gwamna. Rahotanni sun bayyana cewa Agbu wanda ya fito daga yankin arewacin jihar yana da goyon bayan tsohon hafsan sojin saman Najeriya Theophilus Danjuma. To sai dai lamarin bai yi wa wasu 'yan yankin kudancin jihar dadi ba, musamman magoya bayan jam'iyyar ta PDP wanda ke ganin kamata yayi a baiwa yankin damar a yanzu kasancewar gwamna mai ci yanzu Darius Ishaku da zai kammala wa'adinsa na biyu ya fito ne daga yankin arewacin jihar. Wannan lamari dai ya sa masu korafin shiga jerin zanga-zanga da tattaki domin nuna rashin amincewarsu kan lamarin.
Sunana Anderson Emma. Abin da ya taso muka yi protest shine abin da aka yi mana a Taraba ba yi mana adalci ba. Ya za a yi a ce Darius daga Southern Zone ne ya gama gwamnansa. Amma mu abin da ya bamu zafi shine da ciwa ya zo ya sake nuna cewa shi in ba yi wannan ba za a samu matsala. Me yake nufi? Shi ya kawo Darius an hakuri an yi sa. Yanzu kuma ya sake ya kawo cewa a yi Kefas ko kuma a yi Dinye a zaba cikin dukansu nan yan Southern Zone ne. Me yasa bai fito ya ce a yi wani dan Northern Zone a cikin mana?
Sunana Lai Saliu Hamidu.
Ku a matsayin ku na yan jihar Taraba, shin yaya kuke gani ne wannan abin zai haifar da dame ido kuwa?
Ba zai haifar da dame ido ba. Shi wanda yake jagoranta yake cewa shi yake kawo wanda yake so a nan jiha. Ya kamata idan bai adalci ne shi zai zo ya zanna da manyan mu da talakawa da yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati. Shin wanda na kawo muku da akwai abin da ya muku na ci gaba? Akwai.
Kamar kowa na ku tunani wa kuke zargi ne da ya muku wannan karfa karfa
tiwa dan juma ta kun shi yake fada kowa inda magana take tafiya kenan
hakan ta sanya wani bawan Allah mai suna Alhaji shi ma ya mini karin bayani
wannan zalunci ne kuma kashin dankali ne babba kan garme wanda yafi karfi ya danne mara karfi to abin da ake kokari a mana wannan kenan amma bisa yarjejeniya a tsari da aka dauko wannan bangare su yi wannan bangare su yi to asali ma kowane shashi yayi sannan kuma wannan tenuwa ya kamata wannan na wannan bangarenci ne to sai zama na kuma wanda ta yi wasu ne suka sake ta maimaita kaga wannan zalunci ne bai kamata ba to kuma ana kokari a rushe wannan kuduri da aka zantar domin samun zaman lafiya a cikin al'umma
to shike wannan al'amari ya shafi jam'iyyar PDP na jihar Taraban a yayin da take kokarin da fafar babban zabe na shekara ta 2023 hakan ta sanya na tuntubi jami'in hurda da jama'a na jam'iyyar PDP na jihar Taraban
kana magana da kakakin PDP a jihar Taraba mai suna da taron Irama ban san da wata yarjejeniya wanda aka yi game da mulkin gwamnatin Taraba ba amma za a iya ce don zama cewa a shiga kwayar sutura ne wanda zai iya kawo zaman lafiya tsakanin al'umman Taraba wannan dai ba yarjejeniya ba ne balle a ce an yi yarjejeniyan zuwa rusa
A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya kuma daga ƙarshe tsohon gwamna kuma babban jigon siyasa a jihar Sanata Muhammad Adamu Aliru ya fice daga jam'iyyar APC ne mulkin jihar zuwa PDP. Aliru ya ɗauki matakin ne bayan da ya zargi gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu da yin kutun-kutun na ganin cewa dukkan 'yan takarar mukamai daga bangaren na Aliru ba su kai labari ba a zaɓukan fitar da gwani da suka gabata. Hatta shi kansa Aliru bai sami takarar zarcewa a kujerar majalisar dattawa ta Kebbi ta tsakiya da yake kai ba domin kuwa gwamna Bagudun ne ya dare kan takarar bayan kammala wa'adinsa na biyu kan karagar mulki. A can baya dai Aliru da magoya bayansa sun sha kokawa akan yadda suka ce gwamna Bagudu na yin kaka gida kan lamuran jam'iyyarsu ta APC da kuma yunkurin shafe duk wani da ke nuna goyon baya ga tsohon gwamnan inda a yanzu suka ce tura ta kai bango. Sani Dododo jigo ne a jam'iyyar ta APC da suka sauya sheka tare da Sanata Adamu Aliru.
Tun lokacin da aka zama na masu ruwa da tsaki ka ga abin da yau kana duk abin da an kai alƙawari ba shi aka yi ba. Aka komo muka ce to in haka nan ne za mu zo mu na office na daban don inda jama'a za su samu sarewa nan da an ka ciccile baya wannan dama na cewa a mai da kowa aka ki mayar da su. Office din ma muka zo mu buɗe aka hana mu. Muka sake komowa. Muka ce to bari mu zo mu zauna da mu da mutanen mu a zauna a isulu bisa ga kwamitin da ita a wajen jam'iyyar ta ko na ƙasa ake zaman kuma aka zo abin a gwamnati ta ki ba da dama a yi wannan zaman aka sake ɗaukan mataki na cewa ba a kira gwamnoni na arewa su zanna da kuma ita wajen jam'iyya a haɗa gaba ɗaya aka yi kuma abin kuma ya ci tura kai yau watan mutara ana biya domin a samu maslaha tsakanin bangaren wanda da bangaren da zama mu da al'umma aure da mallama hankali amma abin ya faskara to kaga shi wannan tunda ita siyasa ba bauta bace APC ba wahayinta an kayo ba da sama a ce kaga babu dalilin da mutum zai zama a ce bai da mutunci magoya ba ne ba su da mutunci kuma ƙarin gashi kuna aka zo a zaben da an kai na dan takarar gwamnati yadda gwani aka dubi mallama hankali sanar shugaban majalisar masu rinjaye ta kasa wai aka ce wai ya samu sai to kai wannan ma ake hankali na to ashe kaga idan aka ce ba a yi da kai anan sai ka kara gaba
to sai dai ɗaya daga cikin hannun daman Adamu Aliru na tsawon lokaci kuma ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar ta APC Sani Zauru hukuma ya ce duk da yake ba su ji dadin yadda lamarin ya kasance ba amma shi bai ga dalilin sauya shekar zuwa PDP ba
saboda shi ne fitin nan hakika ne gaskiya farko da ba a kusanta da ni da Dododo abinda aka kawo kuma mu fata mun dauko APC to Allah da iko ne ya taimake mu Allah sa muka samu gwanna a Atiku Bagudu daga nan mai girma sanata Adamu Aliru shi ma ya komo APC muka shiga ci gaba da neman jama'a Allah da shi ko ne ya sa Atiku Bagudu ya samu gwanna Aliru shi ma samu sanata to mulki na Allah ne sannan duk abin da aka samu duniyar da ɗayan darajar siyasa ce Adamu Aliru Allah mai ita ɗayan darajar ta ga mutane Adamu Aliru Allah mai ita saboda haka ni na tambayi mai girma gwamnan jihar Kebbi yaya an kai ba a shirya da Aliru ba ya kuma bi ya ce to shi wallahi tsakanin da Allah ya so shi ba aliru sanata amma ba a san wanda an kai wai cikin America ta sanata ba saboda yana jin nauyin almalin shi kuma da tayya na tambaye shi ce to shi gwamnan jihar Kebbi ya tantance shi ko ba wanda za a iya ci ma gwamnan Kebbi mutunci dan Allah da duk abin da aka ko bai samu gwamnan ba sai komo a sanna lahiya da ya siyasa lahiya din to sai ka shi kwatsam sai muka ji aliru ya kuma TGP an ka shi da tayya kuma TGP
amma shi sanata Adamu Aliru ya yi bayanin cewa an kai shi ga bango ne saboda shi kanshi ya yi bayanin cewa an yi ta shiga tsakani tun daga kwamitin da aka kafa har na uwar jam'iyyar da ya taho daga Abuja duka an bi kuma an shata abubuwan da za a yi bidon a tsara amma gwamnan ne ya yi kememe hasali ma ya bi ko ina daga cikin jam'iyyar har zuwa zaben da an kai na delegate da sauransu duka ya yi kokarin ciccire duk wani da an kasan cewa yana da alaka ko kuma yana da goyon baya ga shi sanata Adamu Aliru
to yanzu ni ba ka din ni tai ta ciki da Aliru ko ai ina tare da Aliru kun bambare ba duk wani shiri shi da ake yi wani shiri da aka yi ba a ciki da kai ne ba kamar yadda san shi an mutsabi shi an kame ko ina dobe ne kuma bibi wallahi mutsabi an kai aka kai mai tab mu duk wanda a tare da Aliru har shi gwardin ya bakin shi kuma Aliru TDG
amma ana ganin kamar wannan ra'ayinka ne watakila kai ne saboda kana ɗaya daga cikin mutanen shi Alerun tun farko wannan ne yasa kake jin ciwo kamar shi gwamnan ma bai koda mu da ficewar Alerun daga ita jam'iyyar APC ba kasancewar ba a ji shi ya fito yana bayyana bakin ciki ko kuma alhinin wannan matakin da Aliru ya dauka ba
to ka san shi duk wanda zaki yi da ƙarfi wanda zaki da ƙarfi zai koma cikin wata shida kuka don shi aka yare da kai ne amma shi ga zuciya in ka tona zuciyar mai girma gwamnan jihar Kebbi wallahi na bukatar Aliru ga zuciya ne.
A yayin da jam'iyyun siyasa suka kammala tsayar da 'yan takararsu na shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a Najeriya hankali ya karkata kan fafutukar zaɓo musu mataimaka musamman a jam'iyyar APC mai mulki inda ake cece kuce kan zaɓen musulmi ko kirista a matsayin mataimaki to sai dai kuma lokaci ya yi mana halinsa don haka anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku bayani kan wannan dambarwa godiya ga wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to madalla gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takeice
yanzu haka rashi tana da iko da kusan kashi 80 cikin 100 na birnin Sabiodonex ne masana'antu na gabashin Ukraine kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin a cewar gwamnan yankin Luhansk Sahi Haide a jiya talata yayin da rashi ta lalata gadojin Haide ya yadda cewa gagarumin aikin kwashe fararen hula daga Sabiodonex yanzu ba abu bane mai yiwuwa saboda har-haren da rashi ke kaiwa babu gaggautawa Birtaniya ta soke tashin jirginta na farko dauke da 'yan gudun hijira zuwa kasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai wadda ta yanke hukuncin cewa akwai hatsarin samun lahanin da ba za a iya gyarawa ba ga masu neman mafakar da abin ya shafa da yammacin jiya talata ne dai aka tsara jirgin zai tashi sai dai lauyoyin da ke tsaya masu neman mafakar sun shigar da ƙararraki ga dukkan masu neman mafakan da ke cikin jerin sunayen gwamnati don neman hana korarsu ɗaya bayan ɗaya
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya tiya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC